sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Alhamis 19 ga watan Agusta na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hanifa da kanin labaran duniya.
Yan Taliban suna ci gaba da tabbatar da mulkin sa Afghanistan a daidai wannan lokaci da ake bada rahotannin tsangwamar masu yin zanga-zanga a yankin gabashin kasar. Amurka na shirin tura allurar rigakafin Corona Pfizer 35,000 zuwa kasar Kosovo karkashin shirin COVAX. Adadin mutuwa daga mummunar girgizar kasar da ta wakana a kasar Haiti a ƙarshen mako ya ƙara yawa daga kusan mutum 250 a ranar Laraba.
To kanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa a Najeriya masu ruwa da tsaki a jihar Sokoto sun gudanar da wani taro domin lalubo hanyoyin da za a magance matsalolin tsaro da ke damun jihar.
Da kira ga lamba da a ci gaba da kauce ma mai da sha'anin tsaro sha'anin siyasa, don ba sha'anin siyasa bane. Idan yan ta'adda sun zo ba su neman ina dan APC ko dan PDP ko dan PRP ko dan ABGA ko dan wata jam'iyya.
A jamhuriyar Nijar kuma, mabiya mazhabar Shia sun yi tattaki a birnin Yamai albarkacin ranar Ashura, wato 10 ga watan Muharram.
Wannan lokaci lokaci ne na bakin ciki, lokaci ne na juyayi, lokaci ne na alfini, ba lokacin farin ciki da cika-ciki bane. Sheikh Ahmad Tijjani a littafinsa na Irshadatul Rabbaniyya ya ce duk mumini shi kuka ranar Ashura.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za mu gabatar da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayin da kuke aiko mana. Kuma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Cikakkun labaran duniya. Yan Taliban suna ci gaba da tabbatar da mulkin sa Afghanistan a daidai wannan lokaci da ake bada rahotannin tsangwamar masu yin zanga-zanga a yankin gabashin kasar. Kwana guda bayan da kungiyar da'awar musuluncin ta ce an gama yaki kuma babu wata ramuwar gayya. Waɗanda suka shaida abin da yawa kana sun ce Taliban sun yi harbi cikin iska. Suka rika dukan jama'a da kulake a birnin Jalalabad, inda gungun wasu masu zanga-zanga a jiya Laraba suka yi kokarin cire tutar Taliban domin maye gurbinta da ta kasar Afghanistan. An kashe akalla mutane uku, sannan aka raunata wasu masu yawa. Amma Taliban bata yi wani tsokaci ba akan lamarin a shekaran jiya Talata. Taliban ta ci alwashin mutunta haƙƙoƙin mata bisa tafarkin shari'ar musulunci, kuma za ta kafa gwamnatin Islama da za ta ba da dama ga kowa. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa ta wani saƙon Twitter a daren jiya Laraba cewa Amurka da ƙawayenta suna kira ga waɗanda ke rike da madafin iko a Afghanistan da su ba da garanti ɗin ƴanci da kuma kare haƙƙoƙin mata a ƙasar. Al'amura a yankin Kabul, babban birnin Afghanistan ɗin, sun ci gaba da kasancewa cikin lumana a jiya Laraba, wato kwanaki bayan da Taliban ta kwace ikon birnin. An samu karuwar masu zirga-zirga a kan tituna daga ranar Lahadi, bayan da farko sun kasance kusan wayan. An ga karin mata a kan tituna jiya Laraba, duk da yake galibin su tsafi ne ko kuma ƙananan yara. Amurka na shirin tura allurar rigakafin Corona Pfizer 35,000 zuwa kasar Kosovo karkashin shirin COVAX. Shirin samar da rigakafi na MDD, kamar yadda wani jami'in fadar White House ya shaida wa muryar Amurka. Kosovo na fuskantar ƙarin yawan masu kamuwa da cutar sakamakon bullar nau'in Delta. An tabbatar da kamuwar mutane 120,862, yayin da mutane 2,295 suka mutu. Bisa ga adadin cibiyar da ke sa ido kan yaduwar corona ta jami'ar John Hopkins, kasa da mutane 550,000 suka samu allurar rigakafi a kasar. Banda gudumawar $2 billion ga shirin samar da rigakafi na COVAX, gwamnatin Biden ta yi alkawarin sayar rigakafin Pfizer $500,000 ta raba wa kasashe 92 masu karanci da matsakaicin karfin tattalin arziki da ke karkashin shirin COVAX da kuma kungiyar haɗin kan Afirka, Wannan ce gudumawar allurar rigakafi mafi girma da wata ƙasa ta yi. Duk da yawan tallafin da Amurka ke badawa ga shirin rigakafin, ana kushewa ƙasar saboda sanar da shirinta na samar da rigakafin da za ta ƙara ƙarfin wadda aka yi da farko ga Amurkawa faro daga ranar 20 ga watan Satumba. Kuma bayan watanni 8 da samun cikakkun rigakafin Pfizer ko Moderna. Ƙungiyar agaji tsakanin ƙasa da ƙasa ta Red Cross da takwararta ta Red Crescent sun yi ƙorafi cewa ta fito ƙarara tana cewa samun riba yana yin galaba a kan jama'a idan ana maganar shawarar da masu samar da allurar rigakafin cutar corona suka yanke wajen rarraba allurar. Wannan ƙorafi da ƙungiyoyin suka yi martani ne ga wani rahoto da jaridar New York Times ta wallafa cewa yawanci alluran da kamfanin Johnson & Johnson ya samar a wata cibiyarsa da ke Afirka ta Kudu ana yin safararsu ne zuwa ƙasashen Turai. Jagan Chapagen, babban sakataren ƙungiyar ta IFRC a takaice ya ce, "Mun dade muna yin kira ga kamfanoni su duba yiwuwar samar da alluran ga yankunan da har yanzu aka bar su a baya wajen rigakafin cutar ta COVID-19. Chapagen ya ce abin yana da daure kai a ce suna yin safarar alluran zuwa yankunan da yawanci jama'a suna samun rigakafin. Ya ce har yanzu nahiyar Afirka ce aka yi wa fintinkau wajen samun alluran, domin kuwa kwata-kwata waɗanda aka yi wa alluran a nahiyar ba su wuce kashi 2% ba."
Anjima kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya, duk da yake matakan da mahukunta ke ɗauka don magance ayyukan ta'addanci sun kasa kawo sauƙi ga matsalolin, akan bai sa suka yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da lalubo wasu hanyoyin shawo kan lamarin. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Yan Najeriya na ci gaba da fuskantar matsin lamba daga 'yan bindiga waɗanda kan ci gaba da kai hare-hare ido rufe a sassa daban-daban na ƙasar. Jihar Sokoto, wanda ke arewa maso yammacin ƙasar, wasu al'ummomi nata na cikin halin matsi sanadiyar ayyukan na 'yan bindiga. Domin kusan kullum sai an samu labarin kai hari da salwantar rayuwa a wasu sassa, kamar wannan da aka kai a ƙaramar hukumar mulkin Raba, a cewar wani wanda ya shaidi lamarin.
Sun tattara hanya guda biyu wanda mutanenmu na yawan fita shiga da fita. Hari huɗu ne dai zuwa biyar suka kama zagaye da bakin dajin mu da mashina. Ba su taɓa kowa ba, sai suka kashe mutum ɗaya ɗan garinmu da ya shigo ya ɗauko rogo da ƙauye ana kira da an gamba. Suka kama 'yan mata kusan biyar ma sun kai musu yaɗe cikin daji. Ba su bar garin Sabarun nan ba har ƙarfe 10:30. Ni kan ka gani nan walaya malam ciyawa cikin taɓo ne sai na shige cikin ciyawa na cire ciyawa na lulluɓe kai na ciki. Amma hakikanin gaskiya duk faɗin garin nan babu zagayen da ba a harbe alibi. Sun kashe mutum biyar sun jikkata mutum uku suna asibiti.
Al'ummomi dai sun jima suna kiran hukuma da ta ƙara nuna da gaske take yi ga yaƙi da ta'addanci. Wataƙila wannan bai rasa nasaba ga wani taro na lalaba mafita ga matsalolin da aka gudanar a Sokoto, wanda ya samu halartar tsofaffin gwamnoni da duk masu faɗa a ji a cikin jihar. Inda bayan kammala taron, gwamnatin Bol ya bayyana cewa,
"Kamar yadda muke gani, jagororin al'umma jihar Sokoto babu bambancin siyasa, sun zo cikin haɗin kai mun haɗu don mu tattauna waɗannan matsalolin, saboda sha'anin tsaro ba sha'anin siyasa bane. Ina kira ga al'umma da a ci gaba da kauce ma mai da sha'anin tsaro sha'anin siyasa, don ba sha'anin siyasa bane. Idan 'yan ta'adda sun zo ba su neman ina ɗan APC ko ɗan PDP ko ɗan PRP ko ɗan ABGA ko ɗan wata jam'iyya, ba su neman ina wani wanda a musulmi ko kirista ko wani wanda ma baya da addini."
Duba da cewa matsalar ta fi kamari a yankin gabashin jihar, ya sa na tuntuɓi wasu mutanen yankin da ke fafatukar ganin ana ɗaukar irin waɗannan matakai. Idris Muhammad Gobir ɗaya ne daga cikinsu.
Wangan biza ne da ainihin shi gwamna ya yi Aminu Waziri Tambol, gaskiya ya yi kyau. Ai, haɗin ma yana da ciwo ko shi kankan shi magani ne bisa ga wani mataki, ta ga domin aka samu taimako. To ya yi haka, amma ni abinda a gyara a ciki, ana magana security meeting ba ƙaramar magana ba ce. Ya kamata sadda ya kira su ya san cewa ga mutanen da an ka zaba su taho a yi mitin ɗin nan, sannan koko best of invitation na ra'ayi mitin. Ba a zamna ba a ce an tara umaru dudu. Abu ne ake son a hidda ka don a ci wata nasara, kuma ba tare da wani ya san abin da aka shirya ba. To in ka maida shi kamar cin kasuwa, ai ka gaba yi ba.
Abdullahi Muhammad Tsamayi shi ma ya jima yana da'awar neman gwamnati da ta ɗauki irin wannan mataki.
Shawarwarin da muke ta kira ga shugabanni da hanyoyin da za a magance waɗannan matsaloli na,
ni kanka na na so a attend the stakeholders meeting din yau amma saboda attack din da suka kai wani kauye namu wanda ake ce masa gun bayan tsamai yasan ban samu attend din wannan din ba to kaga
ko a can baya ma an gudanar da wasu taruka don nemo bakin zaren shawukan matsalolin na rashin tsaro amma dai kulliya bata biya kudin sabulu ba wataƙila hakan yasa wasu jama'a ke son ganin hukumomi sun yi da gaske a wannan karon ko a samu sauki ga wannan lamari Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gaida Muhammad Nasir ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Hanifa da labaran duniya kashi na biyu
Adadin mutuwa daga mummunar girgizan kasar da ta wakana a kasar Haiti a ƙarshen mako ya ƙara yawa daga kusan mutum 250 a ranar Laraba zuwa mutum 2189 kamar yadda hukumar kare farar hula ta yankin Caribbean din ta faɗa. Fiye da mutane 12,260 suka samu raunuka. Lokacin da girgizan kasar ta wakana a kudu maso yammacin kasar a ranar Asabar da ta gabata kamar kilomita 160 daga yamma da Port-au-Prince babban birnin kasar a bisa ga sabuwar kididdiga hukumar kare farar hula ta kara da cewa mutane 332 aka bada rahoton sun bace kuma ana ci gaba da aikin ceto dubban gine-gine sun yi kaca-kaca kuma a matalauciyar kasar wadda har yanzu take farfadowa daga wata mummunar girgizan kasar da aka yi a shekarar 2010 gwamnatin ta ayyana kafa dokar ta baci ta tsawon wata guda a lardina hudu da girgizar kasar ta shafa wata karamar wutar daji ta ratsa wani rukunin gidajen tafi da gidanka ta kona gidajen kurmus a jerin gobara da ake fuskanta a sakamakon iska mai karfi a arewacin California Ana kyautata zaton za a fuskanci barazanar yanayin zafi mai tsanani a yankin zuwa ƙarshen wunin yau Alhamis. Yanayin zafin ya haifar da wutar daji da dama da suka hada da waɗanda aka fuskanta a Dixie Caldo a Sierra Nevada da ta shafi galibin garuruwan Greenville da Grizzly Flats. Jiya Laraba wata wutar da ta tashi sakamakon iska mai karfi ta lalata gidaje a karamar hukumar Lake ta kuma jiwa akalla mutum guda rauni kafin masu kashe gobara su shawo kanta.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Yau Alhamis mabiya mazhabar Shia a jamhuriyar Nijar sun yi tattaki a birnin Yamai albarkacin ranar Ashura da suke hidimominta a kowace ranar 10 ga watan Muharram na shekarar Hijira inda suka tabo batutuwa da dama da suka shafi halin tashin hankali da ya addabi duniya musamman kasashen yankin Sahel inda ake fama da kashe-kashe. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulemumunu Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Kamar yadda aka saba a kowace shekara yau ma 10 ga watan Muharram dake matsayin ranar Ashura mabiya mazhabar Shi'a sun yi tattaki daga kofar gidan jagoran su Sheikh Ahmed Salihu Lazare zuwa dandalin tagwayen tankunan ruwa da ake kira Shato Tawai-tawai dake nan birnin Yamai inda suka gudanar da gangamin tunatarwa akan abin da wannan rana ke nufi a bisa la'akari da kisan da aka yi wa Imam Hussein daya daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kaɗan daga cikin jawabin Sheikh Salihu Ahmed Lazare
ba ma 10 ga watan Al-Muharram kadai ba dukkan watan Al-Muharram watan juyayi ne mu zaka ga a saman gidajen mu da watan Al-Muharram ya kama bakar tuta muke kafawa kuma ta dawwama har karshen watan Safar watan Maulidi ne ke zuwa mu cire bakar tuta mu sa koriya saboda murna da farin cikin zuwan annabi a duniya sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan lokaci wani lokaci ne na bakin ciki lokaci ne na juyayi lokaci ne na alfini ba lokacin farin ciki da cika-ciki bane Sheikh Ahmad Tishani a littafin sa na Irshadatul Rabbaniya yace duk mumini shi kuka ranar Ashura daidai iya imanin sa daidai iya son sa da annabi da kaunar annabi
Tashe-tashen hankulan da ake fuskanta a gabas ta tsakiya da kashe-kashen jama'a a kasashen Sahel na daga cikin batutuwan da 'yan Shi'a suka nuna damuwa a kansu.
Aka zo aka samar mana wai wani abu wai shi Boko Haram da wasu wane ne kungiyoyi ga sunan wai da suna addini suna yanka wuyayin mutane suna wailin Allahu Akbar. Manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama bai taba kashe wani rai ba gaira ba dalili. Kai har wanda ba musulmi ba babu inda musulunci ci a yaki wanda ba musulmi ba a kashe shi. Babu.
Ranar Ashura ta shekarar 1443 ta zagayo ne a wani lokacin da jagoran 'yan Shi'a na Najeriya Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki ke jiran samun izinin fita daga kasar domin zuwa waje neman magani.
Bara irin wannan lokaci mun yi kukan an rike mana malaminmu Maulana Sharifuddin Sayyid Ibrahim Al-Zakzaki hafizahullah ko tsawon shekara 6 yana tsare. An kashe masa 'ya'yansa 6 matasa 'yan duk 'yan jami'a. An kashe masa almajiri. An yi an kare kotu ta sallame shi ta ce bai yi laifin komai ba. Amma har yanzu zancen da nake maka sun hana bawan Allah nan fasfo dinsa bale ya je neman magani. To da haka muna kira ga masu hankali su sa baki.
Ranar 10 ga watan Muharram lokaci ne da wasu 'yan uwa musulmi ke dauka a matsayin sallar cika ciki, wace bayan azumin nafila na wuni biyu wato tashura da ashura akan yi shagulgula irin na annashuwa don murnar zagayowar sabuwar shekara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule da wannan rahoton, kada amanta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar Apollo. Apollo wani nau'i ne na ciwon ido da ke yaduwa sakamakon wasu kwayoyin cuta da suke shafar idanu. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan ido Dr. Zailani Abubakar Isa da ke aiki a asibitin tarayya na Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci.
Jama'a barkanku da wannan lokaci.
To likita, masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar Apollo.
Cutar Apollo dai kamar yadda aka sani shine ciwo ne wanda kwayoyin cuta da ake kira viruses suke jawo ta, kuma takan faru lokaci zuwa lokaci saboda annoba. To haka takan faru amma ba kowane lokaci ba. Kuma kamar yadda aka ce wa'annan kwayoyin cuta viruses sukan yadu daga mutum zuwa mutum. Mafi yawa idan akwai kusanta tsakaninka da wanda zaka yada ma ciwo, wannan ciwon zai iya afkuwa ya sami wanda ka yada mawa, kamar ta shan hannu, gaisa da hannu da dan uwa, ko kuma mutum ya murtsuka idon shi ya kuma yada ya taba wani abu ko hannu, kofa zuwa bayi, mota ne. A shi yasa duk idan mutum yana da wannan ciwo ya riga ya bayyana yakan yadu da sauri, saboda imma ta kusanci na al'umma mu'amala ita take sa ciwon ya riga ya yadu.
To likita, wato dai za a iya cewa cutar Apollo cuta ce da take da saurin yaduwa. To a lokacin muna yara zaka ga an ce duk mai yin Apollo ko kallo kuka hada ba wai irin kuka kalli juna haka ma za a iya kamuwa da cutar, shin da gaske ne?
Dan ka kalli mai Apollo ba lalle ne idan ka kamu da ciwon Apollo ba, sai dai in akwai mu'amala ta kusanci shine zai jawo.
To likita, menene alamun cutar Apollo?
Alamun cutar Apollo na farko, ido zai ja, akwai hawaye, mai yiwa ya ci gaba da yin kwantsa, ko kuma idon ya kumbura, mutum zai ki ganin haske. Yawwa, da zaran ya takalli abu da yake da haske, ido zai fara hawaye. So sune waɗannan dai mafi yawan, da kuma kaikayin ido, wani lokacin ido zai kaikayi shi ma. So waɗannan dai sune a gaba-gaba wajen alamomin da zai sa ko alamomin a ciwon Apollo ya riga ya zo asibiti yana neman magani saboda waɗannan abubuwa.
To likita, musamman ma da kai bayanin cewa cuta ce da ke zuwa a matsayin annoba. To shin kamar wani yanayi ko kuma lokaci aka fi cin karo da wannan cutar, misali lokacin sanyi ko zafi ko hunturu?
Yawanci lokacin hunturu ne, lokacin akwai iska da kwayoyin cutar za a yada ta cikin sauri saboda iska. Yawanci yafi afkuwa lokacin hunturu.
To likita, shin misali mutum yayi mu'amala da mai dauke da wannan cutar, takan dauki kamar kwana nawa ko sati nawa ko wata nawa kafin ta bayyana?
Yawanci ciwo ne da in ba mafi yawan lokuta ciwo ne da zai iya tafiya koda bakai komai ba, amma abubuwan da mutane ke yi shike haɓaka ciwon ya zamanto da ƴan illoli, kamar amfanin da mutane ke yi na su sa su fitsari, su albasa din, su maganin gargajiya, wasu su ce a sa nonon uwa, wasu su ce ai wannan, waɗannan ababen da ake yi suke sa ciwon yake yaduwa, da kuma kaikayin da ake mutum yake ji mafi yawa, mutum ya dauko toilet paper ko tissue paper ya ci gaba ya ce zai sa idon shi ya share hawayen ko ya kaikaye idon, wannan ka dauko toilet paper wanda baka san tsaftata ba ka sanya ga ido, so kwayoyin cuta kuma suna nan, dama abin da ake bukata kenan su farfado. So waɗannan abubuwan suke jawowa matsaloli, da kuma yawan sosa idon ko kaikaye idon, hannunka ka taba wani abu can ka zo ka saki sawa ido, kai wannan abin da ka zo ka sa ka debo kwayoyin cuta ka saki karawa, banda waɗanda dama idon yana tare da su, ga kuma waɗannan viruses kuma suna sa dama garkuwar jiki ta yi laushi. So da zarar garkuwar jiki mutum yayi laushi, waɗannan viruses bacteria nau'i ne su ma na wasu kwayoyin cuta wanda dama suna nan a ido, suna nan kowane lokaci, sai su samu dama kaga ido ya fara yin kwantsa. Amma normal Apollo baya jawowa kwantsa, sai dai jadin da hawaye da kaikayi da sauransu da rashin iya tolerating haske.
To likita, kamar cutar daga cin da ta kama mutum ne, mutum zai fara jin alamomin za ta bayyana ko kuma takan dauki lokaci kafin ta bayyana a jikin mutum?
A cikin awa 24 zuwa 48, kwana ɗaya kenan zuwa kwana biyu, in ka samu contact da kwayoyin cutan, lalle mutum zai fara jin alamomi. Amma ciwo ne da in an samu magani insha Allah a cikin kwanaki 5-7 komai zai washe. Amma dai abin da dama ake magana shine tsaftacewa, tsaftar hannu, tsaftar idon, da daina sa abubuwan da za su iya jawo matsala ga ido, maganin gargajiya da sauransu, nau'insu duk ya kamata mutum ya guji wannan.
Musamman ma da kai maganan cewa ita cutar Apollo tana zuwa ne a matsayin annoba, shin idan aka fara ta tana da rigakafi?
Eto, a dai yanzu ba wani rigakafi da kungiyar lafiya ta duniya ta yi don saboda Apollo. Rigakafin kawai shine tsaftacewa, tsaftar hannu, tsaftar ido, da kuma idan mai Apollo ya kamu da wannan ciwon ma zai ya je asibiti ya nemi maganin da ya kamata a bashi. Shikenan, abun zai zo ya wuce, ba wai lalle ya jawo wata matsala ba.
Musamman ma in ta shigo a matsayin annoba a Najeriya, yaya yawan masu kamuwa da ita a lokacin da ta fara ko kuma a lokacin da ta shigo?
Yana da wahala, in ba wani kididdiga aka je aka yi a ce ga yawan mutanen da za su kamu da shi ba, sai dai mutane saboda yawan mu'amala. Yau mutum yana Bauchi, misali gobe ka ji shi a Lagos, gata ka ji shi a Yola, so shi kadai yana da Apollo, kaji lokaci daya ya yi tafiya ya yada ta, shine abin da yasa cikin karamin lokaci, kankanin lokaci, sai ke ga mutane da yawa sun kamu da ciwon.
To musamman ma idan ta fara a matsayin annoba, me ya kamata mutum yayi ya kare kansa daga kamuwa da cutar?
Tsaftan hannu, tsaftan fuska, tsaftan ido, shikenan, ba wani abu da zai same ka da zaran ana ta annoba. Saboda kamar yadda nace, misali kai shakin hannu, kai musabaha da wani, ko ka taba kofa da mai ciwon Apollo ya taba idon shi ya taba kofa, kana tabawa kai ma zaka kamu, kuma da yake abu ne mai kaikayi, ciwo ne mai yawan sa mutum ya kai hannun shi zuwa ga fuska. So in mutum a lokacin akwai wannan annoba, mutum ya kokari ya kara kyautata tsaftar, wanke hannu da wanke fuska, da kuma guje ma tabe-taben abubuwa wanda ba su da tsafta a wannan lokacin. In dai mutum ya kiyaye tsaftar hannun shi da fuska da jikin shi, ba wani alama da ciwon Apollo zai same shi.
Na'am. To likita, misali cutar idan ta kama ko kuma mai dauke da cutar idan ya gano yana da ita kuma ya garzaya asibiti har ya fara yin magani, shin akwai yiwuwar zai iya yada ta ga makusantan shi waɗanda suke kusa da shi?
Idan kwayoyin cutar suna kan kaifin su, koda kana sa magani kai da kake da ciwon ciwon, zaka iya yada ta har zuwa lokacin da ƙwayoyin cutar za su zamanto da maganin da ake badawa, ba wai viruses din ake badawa magani ba, dan saboda su viruses din kaman yanda muka ce ba wani magani guda ɗaya da zaka ba su ka kashe su, a'a, amma ƙwayoyin cutar da suke biyowa baya na bacteria shine yawanci ake bada magani don a kashe su, dan su ke iya jawo illa ga ainihin idon da kanshi. Sa'annan kamar su hawaye da yake jawowa da su jadin, duk waɗannan akwai magungunan da zaka bada su, waɗannan duk su tafi jawo. Amma ƙwayar cutar da take sa Apollo ita kanta ba wai ita ake treating a asibiti ba, saboda ba ta da wani magani da zaka bayar kace ka kashe wannan virus din.
Masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, kuma a Latinas anan zamu dasa aya 20 namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Zailani Abubakar Isa, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nike mana fatan mu huta lafiya, da fatan kuma za a jaddada tsafta musamman ma fa idanun nan Hausa suka ce wai a rashin ido mutuwar tsaye. Mu huta lafiya.
A gaida Hawwa Umar, yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Jama'a assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu Jau, yace batun gaskiya akwai kuskure game da shawarar da gwamnati Aminu Bello Masarar jihar Katsina ya bayar cewa al'ummar jihar da ke fama da hare-haren yan bindiga su dauki makamai don kare kansu, domin da ya bata gari za su yi amfani da wannan dama su aikata aika-aika, don an yi magana su ce su ma sun kare kansu ne, don haka da sake. Sako na gaba ya fito daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, ya ce cin zarafin mata da ƙananan yara lamarin na neman zama ruwan dare a ƙasashenmu. Fatan hukumomin tsaro za su himmatu sosai wajen ganowa gami da hukunta masu aikata laifin, domin hukunci ya zama darasi ga wasu masu yunkurin aikata laifin. Sako daga Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya, ya ce salam biyoyi Hausa, tabbas umartan mutane su ɗauki makamai don su kare kansu daga hare-haren 'yan ta'adda da gwamnati Aminu Bello Masar na jihar Katsina ya yi. Abin a yaba ne ganin yadda hukumomi suka gaza wajen kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Sai ƙarshe nake roƙon mai kowa mai komai ya kawo mana ƙarshen hare-haren 'yan ta'adda a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya, amin. Sai sako daga Sani mai lange-lange a wuri da Aliyu Usman Taka Lafiya da Zaidu Bala Kofar Sabuwa suka ce kafa kwamitin da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi, wanda zai sauya fasalin kamfanin mai na ƙasar NNPC ta yadda zai ci gashin kansa wajen nemawa kansa kasuwa da kuma riba. Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Usman Shitu Mahuta, ya ce ya kamata gwamnati da jami'an tsaron Najeriya su yi taka tsantsan a kan tsaron da mayakan Boko Haram ke yi, domin zai iya yiwuwa wani sabon salo ne na ta'addanci suka canza, domin shi mugu ne a ko'ina yake. To mun gode, sai ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
‘Yan Taliban suna ci gaba da tabbatar da mulkinsu a Afghanistan a daidai wannan lokaci da ake ba da rahotannin tsangwamar masu yin zanga-zanga a yankin gabashin ƙasar, kwana guda bayan da ƙungiyar da'awar musulunci ta ce an gama yaƙi kuma babu wata ramuwar gayya. An ji cewa Amurka na shirin tura allurar rigakafin corona Pfizer 35,000 zuwa ƙasar Kosovo ƙarƙashin shirin COVAX, shirin samar da rigakafi na MDD, kamar yadda wani jami'in fadar White House ya shaidawa muryar Amurka. Sannan kuma mun kawo muku rahoton cewa adadin mutuwa daga mummunar girgizar ƙasar da ta wakana a ƙasar Haiti a ƙarshen mako ya ƙara yawa daga kusan mutum 250 a ranar Laraba zuwa 2,189, hukumar kare farar hula ta yankin Caribbean din ta faɗa.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatarwa, sai kuma Julada Sirisham da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu, yanzu kuma sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe.